Daga nan birnin Washington da ke gundumar Columbia sashin Hausa na muryar Amurka ke zuwa muku akan mitoci 60, 25 da kuma 16. Abin ne mai da ke jamhuriyar Najeriya za ku iya sauraron mu ta tashar VOA Africa akan mita 102.5. Sauran gidajen rediyon sun hada da amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalol FM da kuma niyya da ke birnin Kwanni. Sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samun mu ta tashar FM ta Alpha Radio da ke kuma si baya ga haka muna nan ko yaushe a shafukan mu na internet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a barkanku da sake saduwa da ku a cikin shirin mu na hantsi. A cikin shirin za ku ji cewa
daga abin da na gani abu ne wanda ya fi karfin jihar Bauchi. Ina kira ga da farko dai gwamnatin tarayyar Najeriya ta kawo mana dauki.
Gwamnan jihar Bauchi kenan Abdullahi Abubakar bayan iftila'in munar guguwar ruwa da ta afkawa jihar da kuma gobara da ta lakume akasarin kasuwar Azare a ƙarshen makon da ya gabata. Muna dauke da cikakken hirar da muka yi da shi a kan wannan batu. Sannan muna tafa da maimaicin shirin ciki da gaskiya da kuma sharhin jaridan Kamaru da ma wasu daga cikin ra'ayoyin da kuke aiko mana. Mahmud Lalo ne yake jagorantar shirin tare da Ladan Ibrahim Ayawa wanda yanzu zai karanto mana labaran duniya.
Masu sauraro assalamu alaikum. Aje Talata ne duka ƴan majalisar dokokin Amurka daga daukacin jami'in da ke majalisar suka amince da su dauki mataki a hukumance domin kawo ƙarshen tsarin nan na raba yara da iyayen su a bakin iyakar Amurka da Mexico. Wannan dai gwamnatin Trump ce ta kirkiro shi wanda kuma ta iya haifar da damuwa a majalisar dokokin na Amurka. Babban daraktan hukumar tallafawa yara ta majalisar ɗinkin duniya UNICEF Henrietta Fore ta bayyana wannan matakin a matsayin abu mai so sarai, tace yawancin waɗannan yaran fa da ake rabawa da iyayen su ƴan ƙanana ne da basu mallaki hankalin su ba, amma an raba su da iyayen su da ke neman mafaka a nan Amurka. Da yake magana a madadinta akan wannan lamari mai magana da yawun hukumar ta UNICEF Christopher Bullerek ya ce ta kowace irin hanya yaran suka samu kansu cikin Amurka, yaro ai yaro ne kuma suna da ƴancin samu kariya a duk inda suke kuma su kasance tare da iyayen su. Yace tsara mutum tare da raba shi da iyalansa abu ne da ke tura mutum cikin halin kunci da damuwa, wanda kuma hakan na iya tura yaran su zama faldararru ko kuma zamanto an bude kokafar cutar su tare da sa su su kasance cikin yanayin damuwa a kowane lokaci, wanda bincike ya nuna cewa irin hakan zai iya yi tasiri a rayuwar su. A lokacin da yake taron masu kananan ƴan kasuwa jawabi a jiya a nan Washington, shugaba Trump ya ci gaba da dagewa akan wannan mataki da ya dauka duko da shan suka, amma ya ƙi maragas ko a jikinsa game da wannan sabon tsarin da gwamnati ta bullo da shi na raba ƴan kananan yara da iyayen su a bakin iyakar da ke kudancin Mexico domin kawai sun shigo ƙasar ta barauniyar hanya. Hukumar kula da ƴan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce mutane da yawan su ya kai sama da miliyan 68 ne a duk faɗin duniya aka tilastawa barin gidajensu sakamakon yaƙi, tarzoma ko kuma tursasawa. Phil Fogrande, shugaban hukumar ta ƴan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya, ya faɗa wa manema labarai a jiya Talata a Geneva cewa a cikin shekarar 2017 adadin da irin wannan mutanen da iftila'i ya shafa sun kusa kai miliyan 3, ya ce adadin ya zartafa na shekarar 2016. Grandi ya ce kashin da ya kai 2/3 waɗannan mutane sun fito ne daga ƙasashen da suka hada da Afghanistan, Syria, kudancin Sudan, jamhuriyar demokuraɗiyyar Congo. Sai dai ya ce bincike da hukumar ta yi ta gano cewa kashi 85 na 'yan gudun hijira sun fito ne daga ƙasashe matalauta ko kuma masu tsakatsakin arziki. Ya ce wanda wannan zai sa a daina ci gaba da yada ra'ayin cewa wannan matsala ce ta ƙasashe masu arziki. Amurka ta bayyana ƙudurinta na ficewa daga Majalisar Kare Haƙƙin Bil'adama na Majalisar Ɗinkin Duniya, kamar yadda ma'aikatan harkokin waje ya bayyana. Jakadan Amurka a Majalisar Ɗinkin Duniya Nikki Haley ita ce ta bayyana haka a nan a ma'aikatan harkokin waje da ke nan Washington DC. Ta ce matsayin Amurka a yaƙi da kare haƙƙin bil'adama bai ba da damar ta ci gaba da kasancewa cikin irin wannan tawagar munafunci da son kai ba, wanda aikin da ake yi a wannan wurin ba na kare haƙƙin bil'adama ba ne, a'a sai dai zundan kare haƙƙin bil'adama kawai. Sai dai futa wannan matsayi ke da wuya sai Isra'ila ta mai martani. jakadarta Doni Dano yace suna maraba da wannan mataki da Amurka ta dauka domin wannan ya ƙara nuna wa sarari cewa Amurka ta tabbatar da kudurinta na gaskiya dake nuna rashin amincewarta na nuna makauniyar kiyayyarta ga Isra'ila a cikin sauran hukumomin Majalisar Dinkin Duniya da kuma son da take yi a rika binta sau da kafa ta da ba ta da kalubalantar ta ba akan abin duk da tace ko kuma ta fada. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na Amurya Amurka da kenan birnin Washington DC. Wata tawaga akan matakan tsaro mai ƙarfin gaske na ƙasar Afghanistan ta kai ziyara zuwa ƙasar Pakistan a jiya Talata domin tattaunawa ta musamman da jami'an gwamnatin na Pakistan akan yadda ƙasashen biyu za su gudanar da samun zaman lafiya da sulhuntawa a tsakanin ƙasar ta Afghanistan. Wasu majiya masu tushe daga ƙasar ta Afghanistan sun shaidawa Amurya Amurka cewa tawagar ta Atmar ta kasance a Islamabad har na tsawon sa'o'i wasu sa'o'i domin ta gana da shugaban hukumar tattara bayanan sirri na kasar da ma babban jami'in kula da musayar bayanan sirri tsakanin hukumomin tsaro a kasar. Suka ce tattaunawar da jami'an suka yi ya mayar da hankali ne akan rikicin gwamnatin kasar ta Afghanistan da 'yan kungiyar Taliban ne da kuma dakatar da buɗe wuta har na tsawon kwanaki uku da musulmai suka yi suna bikin karamar sallah sai dai kungiyar ta Taliban ta ki ta kara wa'adin kwanakin da ta diba na dakatar da buɗe wuta wanda yana kawo ƙarshe a ranar Lahadi kuma tuni kungiyar ta koma bakin daga sai dai gwamnatin ta Afghanistan ta dauka cewa za a kawo ƙarshen buɗe wuta a ranar Laraba wato yau kenan.
Ladan Ibrahim a yau kenan ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na Murya Amurka birnin Washington DC. To bayan iftila'in mummunar guguwa dauke da ruwan sama da ya afka wasu sassan jihar Bauchi dake Arewa maso gabashin Najeriya da kuma gobarar da tashi a kasuwar Azare a ƙarshen makon da ya gabata. Gwamnatin jihar ta yi kira ga takwararta ta tarayya da ta kawo mata dauki wajen tallafa wa waɗanda wannan lamari ya shafa. Gwamnan jihar Abdullahi Abubakar ne ya yi wannan kira a wata hira da ya yi da wakilin murya Amurka Abdulwahab Muhammad. Bayan rangadin da ya yi na wuraren da bala'in ya shafa kamar yadda za ku ji inda ya fara da bayani kan adadin mutanen da suka mutu.
To tabbatacce a ranar da na zaga in ba dai bayan zagawa na tun da jiya na yi ne a wajen garin Bauchi na tafi Darazau Misau Azare jama'ar da Ningi in ba dai a bayana ne wani daga cikin waɗanda suka ji rauni su kuma suka cika ba ranan da na zaga dai mutum takwas ne suka rasa rayukansu amma yanzu ba ni da wani cikakken bayani akan ko wani daga cikin wayanda suka ji rauni shi ma ya rasu. Bugu da ƙari kasuwar garin Azare kuma da nazo naje na gani ita ma kusan 3/4 kasuwar gaba ɗaya ta kone ne kurbus babu abin da za a iya dauka a wannan wuri.
Ka zaga ka ga yanda abubuwa suke menene kake ganin mutanen nan suke bukata a halin yanzu daga ma gwamnatin jiha na gwamnatin tarayya da ma wasu ko masu bada taimako daga kasashen waje?
Wato akwai bukatar bada taimako na gaggawa wanda tadin da nake maka yanzu dinnan tuni an tafi saboda bada wannan taimako na gaggawa din. Taimakon gaggawa ko shine na abinci da sutura da abin da mutum zai amfani da shi wajen kwanciya a dan wurin da ya samu ya fake. Kafin kuma a yi kididdigar asarar da aka yi saboda bada taimako na musamman wanda shine zai kokarin sharewa mutane a hawaye. To wannan kuma in an yi kididdigar daga abin da na gani abu ne wanda ya fi karfin jihar Bauchi. Ina kira ga da farko dai gwamnatin tarayyar Najeriya ta kawo mana dauki. Ina kira kuma ga dukkan 'yan Najeriya masu hannu da shuni su shigo don su tallafawa al'ummar jihar Bauchi da wannan masifa ya rufa da su. Ina sane da cewa shugaban ma'aikatar musamman ta tallafawa waɗanda irin waɗannan masifu ya ritsa da su na tarayyar Najeriya tuni yana kan hanyarsa zuwa gobe zan karɓi bakuncinsa a nan a jihar Bauchi kuma zai zaga ya ga nan wa idansa. Kuma ina kyautata zaton shugaban ƙasar Najeriya saboda tausayin sa shi ma ban fidda zaton zai taho jihar Bauchi dan ya gana wa kansa kuma ya jaje wa al'ummar jihar Bauchi ba jiya Allah cikin ikon sa shugaban ƙasar Najeriya Muhammadu Buhari mun yi magana da shi da daddare inda ya buƙaci sanarwa sarakuna da dukkan al'ummar jihar Bauchi jimamin sa game da wannan abu da ya faru
za ka kafa committee ne domin duba yanda za a tallafa wa mutanen nan
tunitin wannan ranan na kafa wannan committee na masana na kuma bada umarnin cewa a dauko injiniyoyi daga ma'aikatar ayyuka a dauko injiniyoyi daga ma'aikatar aikin lantarki saboda wutar abubuwan wutar lantarki da yawa da suka lalace
gwamnatin jihar Bauchi Abdullahi Abubakar kenan a tattauna wasu da Abdul Wahab Muhammad yanzu kuma ga wannan
ba ku ishara ce ma wani yayi gidan motar ga mata tara sannan wani bashi da ahu duka Allah na kaunan ku wani yana da hula goma takalma sun kai goma yana da wando goma riguna sun kai goma sannan wani bada silifas duka Allah na kaunan ku wani yana da daki nasa yayi gado ya kare yayi mataran ya sanya kuma yayi katifa nasa da rani uga canya da ku kafet fa a daki handa ku jeri nasa sannan wani ba shi da ke su duka Allah na kaunan ku shi dai mai fa kudin can wani aiki yayi ma Allah yayi dadi ya bashi abin sa gai ko da baka da aho wani aibu kai wa Allah yaji zahiya naka abin sa shi fa Allah sarki iko dukin da ya so bai wasa nake kuma ikon nasa ko Allah sarki iko shin malaikin ka gane abun da tabara ibaka to mara galaka gode mutukan kuma kai butulci ranan karan ku da Allah to ranan ka sha duka walakin yana tikaka suna raya suna
ta yanzu karfe 3 dare ne da minti 13 yanzu ga shirin mu na gaba
Assalamu alaikum. A makon da ya gabata, mun yi alƙawarin sake ziyartar ofishin babban Secretary General na 'yan sandan Najeriya Ibrahim K. Idris. Bayan da wasu 'yan bindiga suka kai wa planin nan da ke fafutukar ganin an yi wa 'yan uwansu da 'yan sanda ke tsare da su adalci hari. Inda har aka kashe guda daga cikin planin biyu da aka kai wa harin. Ba tare da ɓata lokaci ba, wakilin wannan fili Nasiru Adamu Alhikaya. Ya tattauna da Bala Ibrahim mai ba da shawara kan harkokin labaru ga babban sekretaren 'yan sandan Najeriya ga kuma yadda suke yi suna Nasir Fili Hashim Gunar
wannan Fulani na jihar Kogi din nan akwai ci gaba da shiri da muke yi sun zo sun ba da labari wani ɗan ta'adda za a ce wanda ake zargi da ta'addanci ya ɗauko wasu mutane sun kashe ɗaya daga cikin 'yan uwansu mai suna Halilu wanda kuma amma an kama shi wanda ya jagoranci waɗanda suka yi wannan kisa yana hannun 'yan sanda a jihar Kogi shine ya suka rubuto wannan takarda da kake gani din nan kuma sun miƙa ta hannun rundunar ban san ko ka samu kofin wannan takarda ba
to alhamdulillah na samu ganin kofin wannan takarda da kuma koken waɗannan bayin Allah suna magana cewa shi wannan yana tafi da dan uwansa sai akan babur aka kure musu gudu aka harbe dan uwan nasa ya mutu to shi kuma Allah cikin ikon sa yayi kokari ya bi wanda ya harbin kuma har aka kai ga kama shi magana yanzu haka tana gunin rundunar yan sanda ta jihar Kogi amma yana neman a dauke wannan magana daga jihar Kogi a dawo da shi bangaren bincike a headquarters yan sanda domin yana ganin anan za a fi masa adalci za a fi bibiyan abin yadda ya kamata to dama ana yin irin wannan aikin yan sanda dama bincike yana daga ciki kuma inda duk mutum yake ganin ba a yi masa daidai ba zai iya dauka ga kara idan ka kai kara sama aka duba aka yi abin da aka yi sai a je kotu za a duba wannan koke nasu za a duba wannan bukata tasu da karfin Allah za a yi yadda ya kamata domin a ga cewa an bi musu haƙi musamman matan da an kashe wani
Malam Bala Ibrahim idan aka duba su waɗannan Fulani suna ma fargabar cewa ba mamaki wasu abokan adawa su kan wannan rikici da ya shafi ƴan uwansu ne suka sa su a gaba kuma suna ganin watakila idan suka sake za a yi musu sakiyar da ba ruwa ma'ana za a iya ci gaba da yi musu dauki daidai
eto yayin da ake bincike dukkan wani hasashe yana zuwa ne a zato idan ba bincike ne ya gano wani abu ba to ba za a iya cewa tabbas ga inda aka dosa ba shi ko kuma aikin ta'addanci wani lokaci yana rikida sai kaga ga inda aka somo sai a karkata kuma a yi wani abun daban amma aikin masu bincike ne su duba ba sa barin kowane bangare idan aka dubi nan sai a dubi nan a dubi can a dubi can a ga cewa an bi ta inda duk za a duba saboda ta'addanci ta'addanci ne koda da gangan aka aika ta shi dole sai an yi wani abu akai bare kuma idan aka ce an yi shi da ganganci da zummar a halaka mutum dalilin yin hakan ba shi ake damuwa da shi ba koda bi ta da kulli ne koda sauki daidai ake musu saboda wani abu da ya faru baya haƙin yan sanda ne su ga cewa wanda ya aikata laifin nan an nemo shi an kuma gurfanar da shi a gaban kuliya
yanzu ta wannan shiri na ciki da gaskiya da kuma masu bin wannan shiri da suka san wannan abin da yake faruwa menene zaka faɗa musu cewa rundunar yan sanda tabbas tana sauraron waɗannan duci shirye-shirye da ake yi kuma za ta dau matakin da ya dace saboda a biyo mai haƙi haƙinsa
ai ba ma za ta dauka ba tuni ma ta dauka to wani lokaci abu wato idan ya shafi shari'a akwai tarnaƙiya idan aka yi wani kullin kafin a warware shi sai an bi wasu hanyoyi masu tsawon gaske ba abu ne da kai tsaye idan da abu ne da za a iya kai tsaye bisa tausayi shi wannan inspector general ɗin sandan Najeriya Ibrahim K Idris mutum ne mai jin kai mai tausayi sosai wani lokacin ma idan yayi wani abun wallahi sai kai mamaki idan da abu ne wanda zai iya amfani da karfinsa ya ce a saki mutanen nan ko kuma a kamo waɗanda za suka aikata wannan laifin a hukunta su wallahi da a rana ɗaya an yi to amma abu ne wanda yake sai an bi ta wasu matakai na shari'a amma tuni ya bada umarni cewa a yi yadda duk za a yi domin a tausaya a tallafa waɗannan mutanen a ga cewa sun fita daga cikin kuncin da suke ciki
wallahi Ibrahim a kusa da ƙarshen wannan zantawar bazi mu duba yanayin waɗannan Fulani waɗanda yanzu sun koma gida bayan sun kawo wannan takardar kuma za su je su zauna ne su zuba wa sarautar Allah ido da kuma irin yunkurin da ƴan sanda za su yi tunda shi wannan ɗaya daga cikin shi Shu'aibu Lauci kenan wanda yake kan wannan babur ɗin hatta shi na ga inda aka harbe shi da bindiga Allah ya sa shi dai shan ruwansa ne yake gaba me za ka gaya musu su waɗannan Fulani yanzu idan suna sauraron wannan shiri yayin da kuma suke fargabar komai zai iya faruwa da su a kowane lokaci
to abin da zan ce musu ne da farko shine su ƙara haƙuri sun yi haƙuri su ƙara haƙuri wato lamarin ta'addanci abu ne da yake addabar mutane musamman ma dai ƴan sanda kullun kuma aka yi rashin sa'a jihar Kogi tana da jihohin da ke da ƙarancin ƴan sanda kwamishinan ƴan sandan jihar Kogi kullun yana zuwa yana kuka cewa ba shi da isassun mutane yana neman ƙarin mutane saboda ana samun ƙaruwan ayyuka na ta'addanci to ƙasar ce gabaki ɗaya take da ƙaranci na yawan ƴan sanda baki ɗayan Najeriya ana maganar al'umma kusan miliyan 200 amma yawan ƴan sandan da ake da su masu aiki da kaɗan suka ɗora a kan 200,000 to babu yadda za a yi su iya kewaya kuma daga cikin waɗannan ƴan sandan da suke aiki mafi yawa kowa sai kaga ya fi so ya je ya aiki a gurin da yake ganin zai dan samu wani abu saboda albashin ba shi da wani abu ba wani albashi ake biya ba kowa so yake je inda yake ganin cewa zai samu dan wani abu akan abin da ake bashi to jihar Kogi tana da wannan matsala ta rashin ƴan sanda amma duk da haka Inspector General na ƴan sanda Ibrahim Kotun Idris
yana baiwa jihar Kogi fifiko wajen tura kayayyakin aiki da na'urori da kuma mutane ƙwararru waɗanda suke iya bankado ko taɗiye masu shirin yin ta'addanci. Na tabbata wannan abin da koken da suka kawo za a tura shi gurin da ya kamata, kuma zai bada umarni a je ayi abin da gaggawa su dai ƙara hakuri. Ba abu ne da za a iya cewa kawai za a iya maganin sa gobe ko jibi ba, amma ina tabbatar maka nan ba daɗewa ba za mu tattauna da kai za ka ce an kamo wannan mutane ko kuma an ɗauki matakin da ya kamata, musamman matan da an ɗauko kes ɗin yanzu a dawo da shi Abuja.
Yawwa, domin kwanaki mun manta ba akwai wani dalili da ya aka sauya shi kwamishinan ƴan sanda na jihar Kogi saboda wasu waɗanda ake tuhuma suka arce daga hannun ƴan sanda. To ba mamaki irin wannan fargabar ya nuna kenan yanzu mutane za su ɗauka kamar an ɗauki matakin hana arcewar masu laifi daga hannun ƴan sanda a jihar Kogi.
Ai wato kamar yadda suke tufka haka ƴan sanda su ma suke warwarewa, suna da dabaru na yadda za su gudu, su ma ƴan sanda suna ɗaukan sabbin dabaru na hana su gudu ko kama su. Idan ka lura duk lokacin da aka samu irin wannan waɗanda suka gudu, to ina tabbatar maka ba a yin sa'o'i 48 sai an kama su, saboda yanzu harka ake da na'ura ba kamar da ba da ake yi kawai yattike. Yanzu ana amfani ne da na'ura wajen gano inda mutum ya buya idan ya gudu, kuma ana kama su da gaggawa ba tare da bata lokaci ba. To an dau irin waɗannan matakan na sa na'urori, an dau matakai na tsaurara tsaro a wuraren da ake tsare da mutane, akwai kuma ƙarin jami'ai da aka baiwa horo na yadda za su bankado waɗanda suka je suka boye a wani guri ko kuma suke shirin yin wani abu wanda zai kai su ga gudu.
Wallahi Ibrahim, ƙarshe zan ce ga kofin wannan takarda don ka riƙa duba ya zama tunatarwa saboda ci gaba da ɗaukar matakai kan wannan al'amari.
To nagode, za mu duba wannan. Dama dai an riga an mika ta gurin da ya kamata, ni kasancewar ta a hannuna za ta sa in riƙa musu tuni, da ƙarfin Allah kuma za a samu biyan bukata.
Masu sauraro, kun ji da yadda ta kaya, saboda haka za mu jingina wannan batu har sai mun sake samun wasu sabbin bayanai, sannan mu dawo mu sanar da ku. Yanzu amarin Nasiru Adamu Ali Kaya, ni Sir Phil Hashin Gumel ke cewa mu kasance da lafiya.
Hukun dare da minti 22, yanzu kuma ga sharhin jaridin Kamaru.
Zan fara sharhin jaridin namu ne da jaridin Independent. An turo mana cewar fasari man da shugaban ƙasar Jamhuriyar Kamaru ya yi wa gwamnatinsa jaridan tambaya ta yi ko me ya sa ya tunkuce na hannun damansa daga mukamansu na ministocin ƙasar, kuma har ya miƙa su zuwa ga hukumar kwato haƙƙin kuɗaɗen gwamnatin ƙasar CONAC daga hannun ɓarayin gwamnati. Sai kuma jaridan Du Sahel ta arewacin ƙasar Jamhuriyar Kamaru an tarbata mana cewar gwamnatin ƙasar Jamhuriyar Kamaru haɗin gwiwa da ƙungiyar haɗin kan ƙasashen Turawa suna kokarin gina waɗansu manyan hanyoyi tsakanin Mura da Dibanga zuwa birnin Kusuri bayan hanyoyin sun kwashe sama da shekaru 20 suna lalace. Turbar dai ita ce kwaya ɗaya tilo wanda ta hada jihar Arewa mai nisa da ƙasar Jamhuriyar Chadi. Jaridan Reference kuma ita ma ta ayyana mana cewar komai yasa Paul Atanga Nji ya karbi matsayin da shugaban ƙasar Jamhuriyar Kamaru ya bashi na ministan cikin gidan ƙasar bayan yana cikin asalin ƴan bangaren ƴan awarin ƙasar Jamhuriyar Kamaru wanda suke takaddama da shugaba Biya. Jaridan The Media kuma ta ce shugaba Biya ya yi wa masu neman dare ƙasar Jamhuriyar Kamaru gida biyu kofar rago, an da yanzu haka ya mika wa ƴan bangaren nasu manyan gurabe guda 6 domin yana neman ya sasanta rikicin da yake tsakaninsa da ƴan wancan bangaren. Sai kuma jaridan The Sun an da ita ma cewa ta yi koya aka yi dan majalisar dokokin ƙasar Jamhuriyar Kamaru na bangaren ƴan adawan ƙasar a jam'iyyar SDF ta Nijon Furundi. Osi Joshua ya karbi ragaman gudanar da jam'iyyar daga hannun Nijon Furundi kuma shi ne zaman dan takara kwaɗe tilo wanda zai kara da shugaba biya a zaben da za a gudanar a shekarar 2018 din nan. Zamu kammala shirin jaridun namu ne da jaridan Le Message anda ita kuma tace a tashan jirgin ruwan birnin Duwala a ma'ajin gwamnatin kasar miliyan 186 ne na sefa suka yi batan dabo wanda har yanzu ba a san anda suka shiga ba. Muhammad Awal Garba, muryar Amurka daga kasar Kamaru.
To sai kuma wasu daga cikin ra'ayoyin da kuka ban mana akan na'ura.
Assalamu alaikum jiya Hausa, sunana Muhammad Sani babbara mai shugaba da gwamnatin Najeriya. Ya Allah jiya ita mun tsaba maka shugaban kasa. Gaskiya jami'an tsaron da ke kula daga birnin Garuwa Kaduna gaskiya suna yaure da shi ne, kuma gaskiya ministan tsaro ma na da laifi. Da haka ya kamata shugaban kasa ya yi ƙarin bincike ga wannan mutanen. Zan yi wa a ce kullum safiya sai an samu mutane an sace su an je an ɓoye su domin kaɗa kuɗi. A ce hanya guda ce ne yadda mutane ke kai ga a ci taga gari jami'an tsaron da ake ciwo an kai.
Ni ne Sani Balak da ke guru Hausa ran jihar Yobe Najeriya. Ina kira ga Alhaji Adam Maina Waziri da manyan 'yan siyasarmu na PDP wanda aka ɓata da su a zo a sunanta. Mu zo mu ci ta al'ummar jihar Yobe, mu zo irin wannan rigimar da suke faruwa a cikin gida, mu zo mun yi maganinta. Haɗin kai shi ne babbar illar mu na PDP, abinda yake cutarmu kenan.
Assalamu alaikum. Da farko sunana Aminu Mishayi na garin Garbace da karbar kuma ta Balija Taraba tarayyar Najeriya. Hakika wannan gina gidaje da Aliko Dangote ya ba da gudunmawa mai yawa, kuma aka gina gidaje a Borno, kuma aka raba waɗanda suka rasa muhallansu da ma 'yan uwansu sanadiyar 'yan ta'addan Boko Haram. Hakika abu ne mai matuƙar muhimmanci, kuma muna fatan Allah ya saka masa da alheri.
To sai labarai a takaice.
Kasar China ta kira barazanar da shugaba Trump yake yi na ƙarin kuɗin haraji akan kayayyakin da suke cinikayya da Amurka a matsayin wani yunkurin kai ƙasar makura da neman tozartawa, wanda kuma tuni ita ma ta yi barazanar ɗaukar mataki na ramuwar gayya. Kasar China dai ta mai da martani ne a jiya lokacin da shugaba Trump yana shirin ƙara harajin dala biliyan 200 akan kayan da ƙasar China ke sayarwa Amurka, musamman ma idan ƙasar ta ki ta sauya tabi'o'inta. Daraktan hukumar kasuwanci na fadar White House Peter Navarro ya shaida wa manemar labarai jiya Talata cewa fadar White House fa ta baiwa ƙasar China damar da duk take bukata domin ta canza tabi'o'inta, amma ta bi gaban kanta. Jiya Talata ne duka 'yan majalisar dokokin Amurka daga dukkan jami'in da ke majalisar suka amince da su ɗauki mataki a hukumance domin kawo ƙarshen tsarin nan na raba yara da iyayensu a bakin iyakar Amurka da Mexico. Wannan dai gwamnatin Trump ce ta ƙirƙiro shi, wanda kuma ya haifar da damuwa a majalisar dokokin na Amurka. Babban daraktan hukumar tallafawa yara ta Majalisar Ɗinkin Duniya UNICEF Henrietta Fore ta bayyana wannan matakin a matsayin abu mai so sarai. Ta ce yawancin faɗinan yaran da ake rabawa da iyayensu 'yan ƙanana ne da ba su mallaki hankalinsu ba, amma an raba su da iyayensu da ke neman mafaka a nan Amurka. Da yake magana a madinta akan wannan lamari mai magana da yawun hukumar ta UNICEF Christopher Blairak ya ce ta kowace irin hanya yaran suka samu kansu cikin Amurka, yaro ai yaro ne, kuma suna buƙatar 'yancinsu da kuma kariya a duk inda suke, kuma su kasance tare da iyayensu. Hukumar kula da 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce mutanen da yawan su ya kai sama da miliyan 68 ne a duk faɗin duniya aka tilastawa barin gidajensu sakamakon yaƙi, tarzoma ko kuma tursasawa. Philip Grandi, shugaban hukumar ta 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya, ya faɗa wa manema labarai jiya Talata a Geneva cewa a shekarar 2017 adadin da irin wannan iftila'in ya shafa sun kusa kai miliyan 3.
Da haka muka kawo ƙarshen shirinmu a wannan lokaci, amma da misalin ƙarfe 4 agogon Najeriya, Nijar da Kamaru da Chadi, wato ƙarfe 3 kenan agogon Ghana, za ku ji wata tawagar abokan aikinmu da wani sabon shirin idan Allah ya yarda. Idan ana son a sake sauraron wannan shiri da ma waɗanda suka gabata da kallon labarai cikin hotuna da ma bidiyo, za a yi zuwa shafukanmu na intanet, wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. za mu rijin shiladin Ibrahim Ayawa da kuma Solomon Abo sai injiniyan mu Daryl Smith Muhammad Dalo ke cewa a huta lafiya daga nan sashen Hausa na Murya Amurka a Washington DC.